A lokutan baya duk lokacin da aka samu rahoton kai hari ga wata al'umma mutane kan saukar da haushi ga kabilar Fulani da ke zaune kusa da su saboda aksari su ne aka fi zargi da hannu ga harin ta'addanci. Sai dai daga baya abin ya soya zuwa kaiwa Fulani hari ko da ba a samu rahoton kai harin ta'addanci ba, abin da ya sa al'ummar Fulani ke ta kokawa akan wannan.
Suka kashe mutum biyu, ɗaya daga nan suka yi mishi yankan rago, na biyu kuma sun tafi da shi sun ɗaure mai ido sun ce ba za su kashe shi nan ba sai sun gana mai arkane.
Kaɗan kenan daga cikin ƙorafe-ƙorafen da Fulani ke yi akan yadda suke samun tsangwama daga waɗanda suka kira da suna 'yan sa-kai. Su ma masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan wannan batun, kamar yadda jami'in gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama Ibrahim Adamu Tudun Doki ke cewa
mafi yawan wuraren da suke zuwa ba wai sansanin 'yan bindiga bane, wato barayin masu kidnapping din, sai dai sansanin makiyaya ne waɗanda kuma ba su ji son gani ba. Za a ga wurin akwai ƙananan yara, tsofaffi da mata, su ne suka yi horma su kashe na kashewa, kuma wasu su tafi da su.
Dr. Abubakar Usman Riba fitaccen malamin addinin Musulunci ne a jihar Sokoto, wanda ya bayyana abin da ya gana mai idonsa irin wannan ta'addancin da ake yi wa kabilar Fulani.
Na je asibiti na tarar da mace kwance, an fara yankawa tana kwance asibiti bata san wanda ya zo a kanta ba. Na tarar da wanda anka fashe makai, na tarar da wanda aka yanko daga bayan wuyansa. Bai wuce sati biyu ba, akwai wasu kusan mutum biyar da aka ɗauko daga wani ƙauye nan wajen Shiuni. Aka kawo su nan a cikin Uduz. Idan ka kalle su so ɗaya ba ka shawar ka sake kallon su. Yadda 'yan sa kai suka auka musu a gidajensu.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Ahmad Rufai, ta ce a can baya ta yi ta samun waɗannan matsalolin, kuma yanzu haka ma rundunar ta karɓa buƙatar shugabannin ƙungiyar Fulani ta Meta Allah domin su zauna a tattauna su gabatar da ƙorafe-ƙorafensu.
Amma na gaɗi san abubuwan gari kawai, na gaɗi san hati ne a ga musamman jihar conflict. Amma yanzu wani rikin alamar sun rubuta muna oxycon, amma da mai gida bayan in ya dawo zan mutu rasu. In sun zo insha Allah zuwa kuma inda mun kai insha Allah all get back.
Duk ƙoƙarin da ni domin samun 'yan sa-kai waɗanda Fulani ke zargi suna cin zarafinsu ya ci tura. Akan haka ne na tuntuɓi jami'in tsaron al'umma ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa Malam Hudu, wanda ya bayyana cewa
lalle tabbas akwai 'yan sa-kai waɗanda babu ba da annar ku guda shi da gwamnati.
Wani mai bincike akan lamuran rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya, Dr. Murtala Ahmad Rufai, ya ce tun farko sun yi ta ankarar da mahukunta akan yiwuwar samun irin wannan matsala.
Mutane ne ake ɗauka, 'yan ƙungiya ko kuma tsohuwar ƙungiyar nan ta 'yan sa-kai, su ake ɗauka a ba su horaswa, a kuma ba su kaya da makaman aiki su yi aiki. To abin da muke jawo hankali a kai shine akwai magana cewa duka kabilu da a yankin da duk za a ɗauki mutanen nan a tabbatar da sun samu shiga.
A jihar Sokoto ƙananan hukumomin da wannan lamarin ya fi shafuwa sun haɗa da Ilela, Gwadabawa, Silame da Dangishuni. Kuma ko a jihar Kebbi an samu irin wannan matsala lokacin da Lakurawa suka kai hari a garin Mera da ke ƙaramar hukumar mulkin Augi, inda daga baya mutane suka saukar da haushi akan Fulani suka kashe wasu suka ƙona gidajensu da dama. Kuma hakan yayi ta faruwa a wasu jihohin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.